Saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Madina Dahiru Mishani
tare da ni Amina Bahari Auna
to jama'a kamar dai yadda wasu ku suka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne kan al'amuran da suka shafi mata zalla inda a yau 5 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu yi magana ne kan kalubalen da mata ma'aikatan hukumar kula da hanyoyi wato road safety ke fuskanta
idan ta sami ciki za ta ci gaba da aikin ta har sai lokacin haihuwanta ya kusa sannan ta rubuta duk da ana ganin ta da cikin ba ta da izini ta tura aiki kawai haka ta tafi wajen ta je haihuwa sai ta rubuta neman izini a bata hutun da ake cewa maternity sannan ta je ta haihu
ke Madina bari mu da tsinawa masu sauraro da wannan sauyin tsarin namu zance cewa kowace ranar Laraba za ta kasance rana ta tattauna wato rana ta tattaunawa batutuwa da suka shafi mata zalla wato kowane batu da zamu taba zai kasance ya shafi mata ne
haka to yau dai wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki zauren mu domin tattaunawa akan wannan batu
tabbas kuma ta jiyo mana ta bakin Aliyu Bawa Tabama akan irin tsarin da hukumar ke da shi na kare haƙƙin mata a wajen aiki daga nan kuma zamu leƙa Yamai domin jin yadda suke kallon wannan lamarin
muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshin ku na Facebook da Twitter
jama'a sai ku kasance tare da mu don jin yadda shirin zai kaya
bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin sada zumunta wato shafukan mu na sada zumunta na Facebook da Twitter inda muka ce waɗanne irin kalubale kuke ganin mata da ke aiki a fannin tsaro ke fuskanta ga kuma yadda kuka amsa mana
jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Aliyu dan Hausa Gwammaja inda yace akwai su da yawa na farko suna samun rashin mazajen aure na biyu suna fuskantar fiye da sauran abubuwa daban-daban
amsar mu ta biyu ta fito daga Abdullahi Latrisha Ashaka yace babban kalubalen da mata masu aikin tsaro suke fuskanta shine rashin mazan aure yana wahala mace mai saka kayan sarki ta samu yin aure da wuri sai dai in abokin aikin ta ne zai aure ta
to shi kuma ana samu su cewa yayi ni ana wa ganin mata da ke aiki a fannin tsaro suna fuskantar kalubale ne iri ɗaya da na maza ba wani bambanci kasancewar an ba su horo iri ɗaya da na mazan
idan muka je ga Shehu Adamu Rijaushi kuma yace dole su fuskanci kalubale a matsayin su na mata saboda haka akwai abubuwa da dama da za su iya yi musu tarnaki misali irin yadda za a bar gida a yi kwana da kwanaki ba a dawo ba
to sai kuma amsa ta gaba daga wurin Muhammad Sani inda yace kalubalen da mata da ke aiki a fannin tsaro ke fuskanta su ne cin zarafin su da ake yi ko suke fuskanta lokuta daban-daban a cikin aikin nasu sai kuma rashin sauraron koke-koken su ga shugabannin su da sauran al'umar da ke waje sai kuma amfani da raunin su wajen dakile 'yancin su sannan rashin samun wadataccen lokacin kula da iyalan su daga ƙarshe kuma yawan zargin su da tunanin rashin kyakkyawar tarbiyya daga gare su
Shamsuddin Bashir yace harkar tsaro maza aka sani ba mata ba
to kin ji shi kuma ra'ayin shi kenan sai kuma amsar Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa inda yace Salam yau da gobe. A gani na ba wani kalubalen da suke fuskanta. Domin ni a gani na su ba jami'an tsaro zamu kira su ba. Sai dai jami'an hutu. Duba da ganin yadda jami'an tsaro maza suke kwana falke suke yi ni falke. Mata ku sai dai a zauna office. Ko kan kujeru ana hutawa fatan dai Allah ya kare musu kariya da kariyar sa
an samu ta gaba ta fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Massa yace babu shakka mata masu aikin fannin tsaro suna fuskantar kalubale da dama ni dai barana amince na bari ƴata ta shiga wannan aikin ba
to kin ji kuma amsar Musa Sale Fortescue MSP yace salam yau da gobe ai kwata-kwata ma aikin tsaro bai yi kala da mata ba saboda haka idan za a biya tawa sai mace ma ta daina aikin tsaro dan kyan mace a ce tana dakin mijinta
an samu ta karshe ta fito daga Prince Linus Emmanuel yace salam yau da gobe a gaskiya kalubale da yawa ma kamar wajen kwana shiga mota daya da maza da dai sauran su amma gaskiya duk mace jami'ar tsaro ina jinjina mata nagode to ma sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu
Jama'a wakilin sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta tattauna mana da ma'aikatan wato hukumar Road Safety mata akan irin kalubalen da suke fuskanta a wajen aiki yanzu bari mu leka zauren namu don jin yadda tattaunawar ta kaya
Amma sararan mu barkanku da sake saduwa a cikin zauren mu na yau da gobe wannan zaure ne yau mun yi babban kamu inda muka samu manyan baki daga bangaren mata masu aikin sarki ko inci aikin kaki yau muna tare ne da mata officers da ake cewa officer na bangaren hukumar kiyaye hadira ta kasa Najeriya inda zamu tattauna da su akan mada irin kalubale yadda aikin su yake da kuma abubuwan da suke fuskanta a wurin aiki malamai muna muku barka da zuwa zan fara jin sunayenku
sunana DCC Lucy Yusuf Marcos
sunana root commander Fatima Lawal Umar
sunana DRC MB Igwe
to malami barka da suwa
barka
ni yanzu haka na ji na fara tsamani kamar ni ne ke cikin wannan uniform din gashi dai kuna cikin tsari ko wanda dan na shigo ma'aikata ku sai ban wani lura da cewa akwai wani namiji akwai namiji ba kunga wani bambanci ba kayan kuɗi ɗaya ne yanayin yadda kuke tafiya da girmama na gaba da ku duk iri ɗaya ne shin ba ga abin da ido na ya gani akwai wani abin da za ku iya faɗa mana game da kalubalen da kuke fuskanta a matsayinku na ma'aikata mata wanda suke aiki irin wanda a duniyar muka fahimta cewa aiki ne na maza zan fara da Fatima Lawal
to alhamdulillah cikin yanayin aikin mu a gaskiya ba bambanci tsakanin mu maza da mata kamar yadda kika ce da kika zo kin ga tsarin mu kayan mu iri daya yanayin har yanayin gaisuwar mu ma duka iri daya ne saboda aiki ne na doka aiki ne na sarki kakan ba na gaba da kai girmamawa da kasa da kai kuma ya baka girmamawa to a takaice ne aikin mutun da mu hukuma ce take yi hadura ta kasa ba bambanci tsakanin mace da namiji aikin da mazan ke yi mu ma wanka zalika haka muke yi lokutan da mazan ke yi mu ma shi muke yi gaba daya
to yanzu kai magana akan lokutan da kuke dauka office wato ma'aikata dai ne da yanda maza suke sai kika tuna mun da cewa duk yawancin ku dai za a ce akwai mata aure cikin mutum ba ko mata aure a wannan duk matan aure ne to in haka ne a gida kenan an yafe muku aikin gida aikin tafiyar da iyali girki mai gidan yaya
duk muna yi muna aikin gida muna kuma aikin office
ba wanda aka soke muku
ba wanda aka soke mana
to madam akwai kalubale kenan dan gaskiya kamar a ce kunnin ka bazan da yaso biyu muna miji biyu kenan a matsayin mace daya
kwarai
a kun yi da haka to za mu ci gaba kin mazan mu je cewa da gaske ne ku din kun zarce su a wani fannin ya maganar cin zarafi kuma a wurin aiki don wayansu suka fuskanci matsi da cin zarafi na manya wanda yafi ka musamman ma za ki ga yawanci manyan za ki ga irin wannan uniform din aiki na kaki ko aikin sa uniform haka ga maza ne a ta sama what me ya kuke fuskantar maza inda su ne a saman ku ta hanyar ta maganar cin zarafi wato cin zarafin kala biyu akwai cin zarafi na neman a cin zarafin mace ta sai an ta biya bukata irin na neman fasikanci akwai kuma cin zarafi na a tursasa ta kuma a danne mata haƙƙi a nuna cewa ba wurin ta bane nan wurin maza ne za ku iya koda ba akan ku ya faru ba shin za ku iya biyi mun bayani akan maganar cin zarafi a ma'aikatu
gaskiya ba mu da wannan kowa na tafiya based on merit muna da manyan mu mata a can sama
okay
second in command din mu na road safety
na gaba ne kasa
na gaba wanda ai kasa na mace ce mace makon ko marshal din ita ce deputy ko marshal na mace ce so duk inda girman ta kai ka ba a hana maka don a dalilin kai na mace ko ke na mace ko yawa
so malam har yanzu kake ce komai ba amma ganan ba da girma in an zo maganar promotion wato karin girma na aiki akwai wani abu da ake duba a ce tunda ke mace ne naki dubun ma daban ne ko ke ana muku alfarma
babu
ba a muku alfarma ana barin ku ne based on merit wato
based on merit based on merit muna samu komai da muna samu
wato to yanzu kenan da ba mu samu mata da yawa a can sama ba kenan dai ba ku iya bane
ah mun iya
akwai mata
da yawa wurin a can sama suna aiki in and based on merit ana ba su positions also
to ina magana kuma da ni magana kan cin zarafin mata ta bangaren fasikanci ba ina nufin wai dole sai idan ya faru da ku ba shin a ma'aikata irin wanda ake sa uniform ba a samun irin wannan matsalar mata ba kwa fuskantar matsalar cin zarafi ne mutum ya ce sai ka an biya mishi bukata sai mace ta biya mishi bukata ko sai ya ci zarafinta ta bangaren fasikanci kafin ta samu karin girma ko kuma ta zauna lafiya a cikin office
gaskiya haje inda da wannan ba mu sani ba amma gaskiya da sanin mu kam ba mu san da wannan ba in ya zo jaraba muke rubutawa muna zuwa mu yi karatu dukkan mu muna course after course ana ba mu exams after exams don mu based on chinka akwai course based on course in time meeting up ana ba kowa promotion
to gashi kun ce duk matan aure ne kenan dai kuna da iyali kuna da yara so a cikin wannan aikin haka kuke dai daukar dawainiyar cikin aiki sai Allah ya kawo ciki a cika kuma da aiki a zo a haifi yara ko kuwa idan kun samu ciki shikenan za ku yanke aiki har sai an haihu
a'a ina ba haka bane da yake wurin muri ne yake da tsari akwai doka ta federal government wato gwamnatin tarayya abin da ya shafi aikin mace wanda ya shafi aurenta cikinta haihuwanta duk akwai tsari akwai doka wanda kuma shi ake bi idan ta samu ciki za ta ci gaba da aikinta har sai lokacin haihuwanta ya kusa sannan ta rubuta duk da ana ganin ta da cikin ba ta da izini ta tabar aiki kawai haka ta tafi wajen ta je haihuwa sai ta rubuta neman izini a bata hutun da ake cewa maternity sannan ta je ta haihu
wata ɗaya
ma kafin haihuwa yawa sai ta tafi ta haihu kuma akwai lokutan da za ta dauke ta wata uku tana hutu shayarwa da ɗanta sannan ta dawo bakin aikinta har ilama in ta dawo bakin aikinta akwai lokacin da ake daukan mata ba lalle ne ta kai ba doka ba ta ce ta kai har kurewar lokaci ba saboda tausaya ma jariri da take da shi zuwa kamar karfe 2 ana sallamanta saboda ta tafi ta shayarwa
har sai yaro ya yi kwari
har sai ya kai kamar wata 6 kenan sai ta dawo aikinta daidai lokacin tashi da lokacin zuwa daidai sai ta kai kamar wata 9 tana tashi kamar karfe 2 saboda ta samu lokacin da za su yi ta shayar da ɗanta bayan wannan kuma sai ta dawo lokacin tashi daidai
to a bangaren ci gaban ma'aikata kowane ma'aikaci yana son a samu a inganta mashi wurin aiki da yanayin aikinsa saboda shi ma ji daɗin gudanar da aikin da aka sashi yaya ta bangaren ku mata masu aikin uniform akwai wani ci gaba da ake samu misali a kila kina son ki sa hula ko dan kwali za a iya barin ki sa dan kwalin misali ra'ayi ne ko a dole duk abin da namiji ya sa shine ke zaki sa
uniform ne
haka
doka ce kuma so ba ke kido dan kwali ki daura akan uniform
to yanzu a irin wannan uniform da kuke ciki an kun sa wando ne da riga in kina saki sa skirt fa
akwai zarafi na sa skirt
to akwai wani abu da kuke bukata na ci gaba da inda za a ba ku dama a ajiye ku a ce ku rubuta abubuwan da kuke neman na kawo gyara a ma'aikatan ku a bangaren ku na mata da mu a ku ƙara samun walwala da jin dadin tafiyar da ayyukanku da me ne zamu fara
eh to kamar yanda kin san kowa kukan gidansa yake yi abinda ta shafi aikin mu alfarman da muke nema magana ne kamar na transfer eh mu mata ne kuma muna gugurmaya da mazan kuma duk abinda mazan ke yi mu ma muna yi to sai ta kasance kuma ba a bar mu a baya ba in ta tazo ma maganar transfer to posting sai a cillara mu ko ina
kuma take kuna da iyali da yaya
muna da maza muna da yara da ya kamata mu kulawa a kai to shine muke neman alfarma a taimaka mana inda za a tura mu a dinga barin mu inda mazajen mu suke kusa da iyalan mu bukatar mu kenan kuma abinda muke fuskanta kenan wato challenge da muke fuskanta kenan maganar transfer duk wanda aka daga ta aka tura ta zaga hankalin ta ya kada hankalin ta ya tashi natsuwan aikin ma ba za ta samu daman yi yanda ya kamata ba
to da ƙarshe akwai wani fata da kuke da shi na ganin cewa ku kawata wannan aiki na ku da nufin kuma ina nufin duk maganar da ya shafi kaki magana ce wanda ta shafi mata ƴan sanda mata sojoji mata civil defense da sauransu su wani wanda yake sadai kaki ya za a yi ku gaya ma waɗin mata da ke gida yanzu mata sa da suke tasowa wani abu wanda zai bada sha'awa wanda kuke inda ku ne za ku iya so su zo irin aikin nan ko kuma a na ku da za ku ki layin su bar shi kawai daga ku a barar mata da wannan aikin me za ku ce
wannan aiki ce mai ban sha'awa aiki ce da in kana ciki you can do it
za ka iya
kuma wannan aikin ba wani aiki bane da mutum zai ga kaman zai hana shi wani abu banda wannan sign form
din so wace rayuwar mace ba zai dace ne ba kenan
babu duk wanda ke da sha'awar sa uniform kai kokari ta shiga aikin
to kifa
eh karin bayani kuma da zan yi akan haka kamar yadda ita ranta ta dade tace aiki ne da ban sha'awa saboda kana son aikin ne ai ka shiga to zaka yi kokari kai ma kai akabi dokan aikin yanda ta yanda aikin ya tsara wani abin dadi ma shine musamman cikin yanayin aikin mu akwai fadakarwa to akwai fannin fadakarwa ga mata musamman mata masu tuki da shayar da da aka masa tana tuki kuma tana da goyo tana bashi mama a cikin mota ko mace ta tara yara a gaban mota tana ce duk muna fadakarwa ga ƴan uwan mu mata haɗarurrukan da ke tattare da irin wannan abin da manufan cewa ta daina ba kyau to wannan abu nace tare wannan abin yana burge mu yana ba mu sha'awa kuma zan dada kira ga ƴan uwana mata da muke cikin aikin kowace mace ta zage dantse ta yi iyakacin bakinta iyakacin kokarinta kada dama akan ce mu mata akan dan samu aka san Allah muna da rauni ba mu yi wani abu to muna san mu ce ba haka bane mu ma abinda mazan suke iya mu ma muna iyayi muna iyawa to kada mace ta dauki wannan ta kiyin aikin ko ta daƙile ko ta shagala ko ta mai da kanta baya yawa ba wani abu ba bambanci karatu duk muna ci gaba da karatunmu muna yi kuma muna godiya ga mazajenmu da suka ba mu daman yin wannan abu
shin menene mayanin aikin ku me ake bukata a aikin ku a matsayin ku kuma ku mata wani abu ake sa ku yi
aikin mu kiyaye hadura ne ba ma san hatsarin ya faru aikin mu kenan ba ma san hadarin ya faru to shi yasa muke fadakarwa wato public enlightenment muna fadakar da mutane ga dokokin hanya dokokin tuki da gwamnatin Najeriya ta fito da shi ta tsara shi kuma dole ka bi kar ka ce baka sani ba kuma muna fadakar da mutane illolin da ke tare da kin bin wannan dokan in baka bi ba ga illarsa mukan je har makarantu tashan mota masallatai coci duk inda mataran jama'a yake domin mu sanar na kafa isan inda zai tsallaka hanya na mota isan dokan tuki yanda dokan kasa ta tsara wanda in bai yi ba akwai hukunci da zai biyo baya
to a matsayin kin nan mace ma'aikatan nan akwai wani wato aiki na musamman da aka ware don mata ko kuwa kudu kowa yana iya yin wani aiki
a'a babu inda yawan yan aikin uniform babu wani abin da aka ce wannan mace ce za ta yi duka muna yi ga baki daya mu dai aim din mu wato target din mu wato manufan mu sako ya kai ga jama'an Najeriya domin tuki ba abin wasa bane shine manufan mu kuma shine aikin mu fadakarwa domin kiyaye hadura na kasa kuma muna duba yanayin hanya inda muka ga hanya yana da illoli da ba ta zai iya haifar da hadarurruka akan sanar manyan gwamnatin da ta shafa cewa gashi fa a zo a yi gyara aikin mu kenan
To jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Kafin mu karasa ya mai Binta Taiwa Aliyu Bawa da tsama ɗan takaitaccen tambayoyi inda ta fara da tambayar sa akan kwazon mata a wajen aiki.
Sunana assistant ko mashallah Aliyu Bawa da tsama FSA kwazon mata da iya aiki su gaskiya suna iyakar kokarin su. Da yake da yake san mata suna nasu yan matsaloli amma dai gaskiya generally suna iya kokarin su alhamdulillah.
To ya maganan cin zarafin mata fa a wurin aiki musamman mata masu aiki da kaki.
Akwai doka wanda da yake zarafin mace shi ma sai abin da zai bayar.
Kamar menene?
Ah dokar ta tsani kwarai ya danganta da irin cin zarafin da ya mata. Akwai dokoki kara-kara wanda aka sa saboda a tabbatar da cewa an kiyaye haƙƙin mata da sauran masu aiki ma.
To kana gani ana ba mata damar da ya dace.
Ana suna gogawa da mata yanzu aka rasa kina tabbatar miki muna da mata sector commanders muna da zoral commanders da can sama ma wanda ke mataimake shugaban ma mace ce. Suna yi kokarin su gaskiya.
Kai kan Madina ana maganan uniform da transfer. Me tana miki da botan kasa ba?
Kai
ta fargaba wannan kakin nan dai da kuma redeployment
in camp
ina isa ma ba
to an mai da mu kaman sojoji lokacin nan ka tashi karfe 4 kana aikin wannan
bakar wahala
wallahi ban ma san intina abin.
To jama'a kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin kai tsaye muna tare da wakilin mu a Yamai Yusuf Abdullahi da bakin da ya gayyato mana zauren namu a yau. Yusuf kana tare da mu?
Yawa Hajiya ina tare da ku.
To
san mun kone da gabatar da kanta Hajiya.
To bismillah.
Ni kuma na Aliyu Hashim. Kuma ɗan jarida ce ni. Bai ta haka na ina ɗaya daga cikin shugabannin ko kuma ga takardar kungiya wata wanda ake cewa mu yara garin mu. Wannan kungiya tana gudanar da irin haƙƙi na mata da kuma kula da duka rayuwa dai ta mata ta cikin gari ta gyara gari ayi tsafta a kare haƙƙinta ci gaban mata da duk wasu abubuwa wanda ya kamata dai a kare na mata.
To muna godiya sai kuma wa?
Kuma ina.
Ni kuma Falmata Maktasa ya shugaban kungiyar nan ta fara kula wanda ake cewa matasa su canza yanayi don su kalli alubalen da ke gabansu musamman ma amma kuma mun kwayoci ma mata kashi 60 cikin tsare-tsarenmu da suka kashi 100.
To barkanku da shigowa zauren namu a yau. Ban san ko kun saurari shirin namu da irin kalubalen da wato mata da ke aiki a fannin kula da
wato fannin tsaro.
Eh to fannin tsaro dai za a
kira shi masu sa uniform.
Masu sa uniform aka ce kayan sarki suka ce miki.
Eh kayan sarki.
To ko kun san yi magana akan cewa kaman transfer wato a canja musu wurin aiki haka nan. Kuma irin shigan da suke yi wato uniform da suke sawa kenan ba ka gane addinin mutum ba ka gane al'adar mutum ba ka gane
ba sa ma iya sa dan kwali.
To yaya yake a Niger? Yaya mata da suke sa kaki suke a Niger su kuma?
To madalla mun gode da wannan gayyata da kai mun. Ina jin jina mu ƴan uwana mata kuma kamun ma a fara zan fara da magana guda ce cewa da wannan zancen cin zarafi. Yo kuma gani nake ai mace in ka ganta ta sa uniform ka tabbatar da namiji ce da za ta zira hanta bai mata so ba wannan magana amma mai da shi ke shi. Wataƙila sai dai ko kalubalai wanda za a samu na rauni na ƙiyamaci. Menene rauni na ƙiyamaci? Shine yanda kuka san daga na Amurka mata suke aikin soja suke sa wannan kaya na sarki suna aikin saka mu ma nan Niger abun duka ɗaya ne. Mu ma matan mu na Niger game da aikin soja in ka ga mace ta sa kayan soja ka tabbatar da tare da 'yan maza soja aka koya musu aiki aka yi gwagwarmaya aka yi kullum Allah ya ba ta wannan matsayi.
Wato horon ne ɗaya ne a iya sanin ki dai horon duk ɗaya ne.
Ya ga ku gode duka ɗaya ne babu zancen gyara kuma su da kansu maza masu sa uniform na shahira da su sai ka ji sun ce in sun gama ta da uniform a gaskiya tsoron su suke sun san ta haƙarin su. Duk macen da ta je wurin goro ta fito lahiya ta sa uniform to ka tabbatar da wannan ba mace bace.
To bari mu je ga yar uwarki da ke tare da ke. To bismillah kina tare da mu? Ina so in tambaye ki ne a can wajajen naku zaki iya cewa ana nuna wa mata bambanci a yanayin aikin nasu?
to ni dai ana wa gani wa sama wuri ga shi saboda an san magana ta cikin ana dara hutu kuwa mun macen da kaga ta sa uniform ka san ba karaman mace bace gwar zuwa ci musamman ma ni ina da tarihin wata tsanda da kai zaman nan ni ban same ta cikin aiki ba kafin ni wayo tayi da taya amma duk direban da ka kuskura duk wani mai duka mota ka kira wasu nan ta in motar shi baka mutu ba wallahi gaban shi zai wasu ko a ina shi in dai a Niger ne direban kasuwa ne direban gida ne da ka kira wasu nan wanci wallahi gaban shi sai ya wani
to kina nufin kenan a Niger wato an fi ma ba matan muhimmanci an fi tsoron su ma kenan
sosai sosai saboda mace in tayi niyya ta sa kanta abu bawon saka yafi bawon sai mace in tayi niyya ta sa kanta sai ta ga tik tik bakin tuka haka in dai ita tayi niyya ta je ko wallahi ba ta tsoron namiji ba wani ya da baya kina namiji zai je hilin daga ko kuma bisa kan aiki za ta iya yi shi to na ita wannan yan sanda za mu ace da yan sanda wallahi namiji a yanzu haka an ka kirawo sunanta sai ga wannan namiji a wani sun san ta akwai aiki akwai cikawa kuma ba dan Allah bane za ka yi aiki da kaida idan aka ta maka sunan ta saboda ka san ta ne
to kan ka tsike na ga da ke da Hajiya Farmata dukanku ƴan gwagwarmaya ne na kare wato ragin haƙƙin mata shin yaya dokokin wato gwamnatin tarayya yake a Niger dangane da wannan lokaci da ake warewa na idan mace za ta haihu akwai wani sauki da ake ba wa mata idan sun je haihuwa ko kuma bayan sun haihu din wajen shayarwa
duk saukin ɗaya ne ai duk saukin ɗaya ne wata uku ne na hutu wanda ake ce ma congé maternité wata ɗaya kafin ki aiku wata biyu in kin ka haifi yaro kuma kafin yayi wata shida sakar baka iya sauka kafin lokacin sauka yayi kafin ɗan ka yayi wayo idan ɗan yayi wayo kuma sai ka komo daidai lokacin aiki a ci gaba da aiki
to a iya sanin ku dai za ku iya cewa wadanne irin kalubale mata masu sa kaki suke fuskanta a Niger
to ni dai kalubalen sai in ce duka guda ne har ko ina ma kamar babban kalubale wanda su mata suke sha masu aiki duka ma yawanci ma'aikata ne kamar irin wannan transaction da suka ce mun sai mu ci kamar afikasiyan nan gare mu a Abuja sai a dauke tadawa sai a dauke ka a kai ka wani wuri mishin ka yana wani wuri kai kuma kana da iya kana da komi da kuma kalubale na biyu irin wannan kamar mu na yan jarida ne na wurin kamar duk wannan yawancin kalubalen namu duka ɗaya ne a ce kana da ciki ba ka ashewa aiki sai lokacin haihuwar nan tayi lokacin a baka kwanje kai takardar nan hutu kai takarda ka tambayi hutu lokaci a baka hutu lokacin hawa aikin kai ka dawo ko kai aikin ka duk kalubale in bai cin shi ni ba wani kalubale ga aiki ba ko ko wani zarafi ga aikin da ke a ko ko wani aiki mata police ko jandarma ba babu shi aikin da maza suke shi mata suke babu ba gyara ba wani abu kuma na imani da kamar yadda wannan ta faɗi a bikira ta faɗi in ka zamanto nan garin ka kira sunan wannan mata wadda take kan ka yan sanda ce su da kansu yanzu ba ta nan ta yi an tare da an yi aikata wani abu hanya sai ce kai inda lokacin wancan ne ka san wani abu da bai kamata ba da ba aikata kaza to yanzu muna gani akwai yara waɗanda in suka samu takara suka kai insha Allah za su yi abin da maza suke saboda idan ba a yara da ita inda mutane ba su gane yake na mace ba ta iya munawuci ba
haka
ita in za ta ga an ba ta jagoranci babban abin da ta sa gaba kai abin nan daidai ta nuna ta isa
na'am
shine babban abin da mace take sawa ta fa kenan zanta ai munawuci da mace tana jagoranci ko tana da wani matsayi da mata su ba mu ba ne kenan mu mata yan sanda ko ko masu soji zan baki dan takaitaccen
ai lokaci yayi halin sa sai dai za mu ƙara gayyato ki insha Allah
mun gode kwarai
mun gode sosai
malam Yusuf da bakin da ya gayyato mana zauren namu Madina ki ce dai ana kokari kenan a kasashen
wallahi ana kokari gaskiya
gani cewa an samu daidaito tsakanin mata da maza to masu sauraro ana muka kawo karshen wannan shirin namu na yau kin zo a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu ne Mr. Dan Crafton tare da abokiyar aiki na da tattaunawa gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu
da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington da ke sallama da ku
shi kai.